Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 da ke zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a can Niger din, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Safina Tafada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Talata 2 ga watan Mayu na shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba, inda yau za mu yi magana akan yadda karancin maki a jami'o'i ka iya shafar dalibai har su kai su ga kora. Shin menene dalilin haka?
Eh, to a kashin gaskiya kaga duk wani abu da ake yi musamman idan ta fannin karatu ne, to akwai sharudai guda biyu da ake bayarwa kafin a ce mutum ya kammala makaranta ya fita daga jami'a. To dole ne zai kasance akwai kusa-kusan da zai ci, idan ya cinye wa'annan da aka tsara, da kuma ya kasance mai hali ne na kirki.
Shin hukuma ba ta tsoron ƙara haifar da 'yan ta'adda ko marasa kyawun hali a cikin al'umma sakamakon korar ɗaliban da suka kusa
wanda suka gaza a kai digiri wa ko a maki?
To sai dan dama ta dan ta'addan ne, amma na so ka sani cewa ita jami'a abin da ya fi damunta shine martabar digirin da kake bayarwa. Jami'a ba kuma kasa bace, jami'a ba 'yar sanda bace, jami'a ba soja bace, kuma ita jami'a guri ne a bada digiri mai martaba. Abin da dame take nan ka kare wannan martabar digirin da kuma wannan takardar da kake bayarwa.
Don ana sara dai aka ce a dubu bakin gatari, bayan mun tattauna da shugaban wata jami'a a Najeriya da kuma jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'in ta Najeriya. Za mu ci gaba da tattaunawar nan da muka faru a wannan makonni biyu tare da wani malamin jami'a da ke nan a Missouri a nan Amurka, wato Farfesa Yusuf Alhassan, ta jin yadda shin ƙasashen da suka ci gaba irin nan haka suke yi inda ɗalibi yake kaiwa ga gaci.
Za kuma ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To kafin mu tsunduma cikin shirin, a can kuma za mu waiwayi wakilinmu a Najeriya a garin Kaduna, wanda yanzu haka yana gusau don jin shin wayaya wannan taro da ya je yake. Akwai wani taro da ake yi wanda za mu ji kaɗan daga cikin ko menene, Malam Nasiru Bunnin Yaro?
Kamar yadda ka sani Kabara, gidan dubban Amurka da haɗin zuwa da hukumar na raya ƙasashe ta ƙasar Amurka, wato USAID, tana ɗaukan nauyin wayar da kan al'umma a game da wasu cututtuka daban-daban, inda muke gabatar da taro da ƙungiyoyin mata da mata masu ciki, wato masu juna biyu masu zuwa awo, da kuma mata iyaye da suke shayarwa, akan faɗakar da su akan cututtuka daban-daban da suka ƙunshi kamar wannan cutar sankarau da ta ɓullo, da cutar malaria, da kuma cutar wato wai abin nan matsalolin rashe-rashen da ake samu na mata yayin goyon ciki da haihuwa. Abin da ya kai mu garin Zamfara kenan, a inda muka gudanar da wannan taro a yau Talata 2 ga watan Mayu shekara 2017, a inda muka gabatar da wannan taro a asibitin kwararru na Yariman Bakura da ke birnin Gusau.
To abin da za a yi, Malam Nasiru, dama ka san yau ba maganar lafiya muke ba, muna magana ne akan abin da ya shafi ilimi yau Talata. Mako nan da muke ciki, in Allah so ya kai mu ranar Alhamis, insha Allahu za mu waiwaye ka saboda mu ji cikakken bayani daga bakin ka, me aka yi a wurin, ya abin ya gudana, yaushe aka fara zuwa a gusau din, da sauran duk wasu abubuwa kamar yadda muka taɓa kiran ka muka tambaye yanda ka halarci wani, saboda haka wannan kuma za mu ji ne gaba ɗaya.
To madalla, Allah shi kai mu lokacin. Allah ya kai mu.
To bayan nan a shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku shin yaya kuke ganin yadda ya kamata dalibi yayi ko ayi da shi in ya kasa haya wani mataki na gargada wanda ake kira da probation a Turanci.
Sakon farko daga Ibrahim Rabilu Tsafi yace assalamu alaikum yau da gobe. To ni a tawa shawara gwamnati ya kamata ta bude wa irin waɗannan wata makaranta ta musamman inda za a ƙara karantar da su yadda ya kamata tunda sun gaza a waccan makarantar. Sannan sai gwamnati ta mai da himma wajen koya musu sana'o'i na hannu. To insha Allah za a samu mafita. Ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Sale Rukuna Bamu yace yau da gobe sai a ƙara jarraba shi a gani. Sai ɗan baba Yusra Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe. Hausawa sun ce da muguwar rawa ga makin tashi. A tawa shawara idan ɗalibi ya kasa cin jarabawa, mafi alheri ya maimaita wata shekara saboda samun nagartaccen ilimi. Yin hakan shine mafi alheri. Yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Adoran Gela unguwa uku yace a gaskiya ni ana wa ganin ba korar ɗalibi bane mafita. Duba da yadda yanzu zaka ga yawancin jami'o'in Najeriya na korar ɗalibai akan faduwar jarabawa, wanda hakan baya haifar da ɗame ido. A gaskiya ya kamata mahukunta su tsaya su yi nazari wajen ganin an magance wannan matsala da takan faru a nan Najeriya ne kadai ake wannan abu. Sai Shehu Adamu Rijau yace eh to babban abin yi shine duk wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi na probation sai ya yi hakuri ya ƙara gwada sa'a ya gani, domin dai komai ya faru da dan Adam muƙaddari ne daga Allah. Amma shawara da zan ba ɗalibai shine a daina lalaci, a tsaya a yi karatu da kyau, domin idan ba kai karatu ba to babu yadda za a aikaci jarabawa. Allah ya taimake mu, amin. Sai Ahmadu Abacha Macina yace yau da gobe abinda za a yi wa ɗalibin jami'a idan ya gaza samun makin da ake bukata shine a bincike shi sosai a gano anya yana fahimtar darussan da ake koya masa, saboda da wahala ɗalibi wanda ya sa abinda yake yi kuma yana karatu a jami'a ya samu ƙanƙanin maki. Sai Aliyu Hassan Jikas yace ana wara ayin ya kamata mahukuntan jami'a su rika baiwa ɗalibai damar canza wani department din a lokacin da suka yi karo da irin wannan matsalar, domin kuwa idan ya kasa hayewa a nan sai kaga ya haye a can. Sai Abba Sa'ad Mahuta yace hakika da malaman jami'a sun san matsalar da ɗalibai ke shiga. To shakka babu da basu rinka kada su ba a wasu darussan, domin galiban lokuta da ganganne ake kada ɗalibi domin a kore su makaranta. Bacin ran korar ke haifar da ɗalibi ya je ya shiga kungiyoyin ta'addanci. A gani na ya kamata a ce koda mutum bai ci jarabawa ba to kada a kore shi a jami'a, domin korar tashi babban illa ce. Sai Baffa Haruna Bajoga yace akwai wanda duk yadda aka yi da su fa ba za su iya cinye jarabawa ba. Dan haka idan har anyi an ga babu yadda za a yi sai ya fadi, to a gaskiya ya kamata a daga shi. Idan an ce za a dinga kada shi ana bashi carry over, to shi da kanshi zai gajiye watsar, kun ga anyi asara kenan. Sai Bello Mamman Mai Malari yace yau da gobe wannan maudu'i da kuke magana akan ta tabbas ya dace a yi magana akan ta dan kawo gyara, saboda sautari zaka ga ɗalibi ya kasa kawo maki a jarabawarsa, amma kuma sai a shiga a fita a samu masa da result duk da yadda yake da carry over. Wannan babban kuma baya ne a karatu, kuma illa ce musamman idan karatun likita ne. Zaka ga ɗalibi ba shi da kwarewa amma an ba shi likitanci, daga ƙarshe ya sarwantar da rayukan jama'a. Allah ya shi kyauta. Sai Mazanciya yace jami'a ta sallame shi ya koma gida, in yana da zuciya wata rana zai zama kamar Bill Gates da sauransu. Sai Hafiz Sani Murabus Attajiri yace da asara gwara gidadanci, a shawara ta ne ina ganin gar jami'a ta dauki matakin demotion maimakon kora. Wannan shine zai rage yawaitar masu shiga ta'addanci domin huce haushin su na kora da aka musu a jami'a. Sai Muntar Dan Ma'azu Baban Khalifa yace salam yau da gobe, a tawa shawara gwamnati ta daina wa ilimi rukun sa kainar kashi. Ku tashi lafiya yau da gobe, shiri mai kayatar da mutan karkara da na birni. Sai CDA Safiyan Dangoro yace salam yau da gobe, ni ana wa ra'ayin ina ganin bai kamata a kori ɗalibi idan ya kasa cin jarabawa ba, kamata ya sake maimaita jarabawa saboda korar tashi ba zai haifar da ɗame ido ba. Dan wani za a iya korar sa ya je ya shiga shaye-shaye ko wata kungiya ta ƴan daba ko kuma makamancin haka. To kawo korar tashi za ta zamar wa al'umma matsala da ma shi kanshi wanda aka kora din. Sai Zakariya wa Abubakar Rijau yace salam yau da gobe, hakika wannan batu naku na yau da gobe yana ban sha'awa dan kuna tunatar da mu abin da ya wuce, dan mu ƙara fahimtar inda aka dosa. Wannan magana naku gaskiya ƴaƴan talakawa sun fi wahala wajen wannan yanayi, dan makaranta ta yi wuya ga ƴaƴan talakawa, ku tashi lafiya yau da gobe. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter @ahmad_bajoga yace gaskiyar magana babu wani abu da ita gwamnati za ta iya yi saboda har yanzu gwamnati bata dawo da hankalinta kan ilimi ba. Sai a Sheku Shahada yace yau da gobe ni fa ina ganin akwai ma gyara game da tsarin karatu a Najeriya. @usman_manika yace ya zama wajibi ƴaƴan talakawa su maida hankali a karatunsu domin wannan hanya ce ta dakile su a neman ilimi domin nan gaba su zama bayi. Sai @baffa bajoga yace a dinga ware ire-iren su a wuri guda domin a dinga ba su horo na musamman wataƙila hakan zai ƙara zaburar da su. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. A makonni biyun da suka wuce mun ji tattaunawar wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa da wasu ɗaliban da aka kora daga jami'a saboda rashin tsallake maki na probation. Usman ya tattauna da wani shugaban jami'a a ɗazun nan don jin wace hikima ke saka su korar ɗalibai don sun kasa samun wasu makin jarabawa.
To da wa muke magana?
Kana magana da Professor Abubakar Musa Kundiri, mataimakin shugaban jami'a na Federal University Bukari.
To mun tsara akan gaba kenan. Muna magana akan probation ne da yanda ake korar ɗalibai. Wani course ya rike mishi waya kila yana da takwas da ya ci guda ɗaya, borrowed course kila ma ya rike mishi waya, ya ja mai probation har kila bai gama university ba an kore shi. Gashi kuma ana magana yaki da ta'addanci. Anya ko wannan tsarin naku ba sake?
To a kashin gaskiya kaga duk wani abu da ake yi musamman idan ta fannin karatu ne, to akwai sharudai guda biyu da ake bayarwa kafin a ce mutum ya kammala makaranta ya fita daga jami'a. To dole ne zai kasance akwai kwasa-kwasan da zai ci idan ya cinye waɗannan da aka tsara, da kuma ya kasance mai hali ne na kirki, don saboda kaga ba za a zo a yi training mutum a tura mutum kawai wajen society din ya kasance bai yi satisfy wannan requirement na character da kuma learning ba. A kashin gaskiya tun lokacin da ɗalibi ya shigo cikin jami'a ya san cewa ga kwasa-kwasan da ya kamata ya ci, ya san cewa ya kamata ya saka himma sosai, kuma akwai tsari na su tutorial da ya kasance a karantar da ɗalibi. Ɗaliban nan kuma ana ba su daman akwai abin da ba su fahimta ba su faɗa, in kuma har ba su fahimci wannan abin ba, wato kamar wannan probation da kake faɗa din nan, kamar warning ne ake gaya wa ɗalibai akan cewa wannan abin da kake karantarwa course da kake yi nan kusan kamar yana so ya fi ƙarfinka, amma ba wai an kori mutum daga jami'a ba ne, mutum ya da daman ya canja ya koma wani program da ban ya ci gaba da karatu.
A takardar misali nisa ba kuwa kamar ku rubuta musu ƙarara kai course ɗin nan ya fi ƙarfinka, in fa ka sake zai fitar da kai daga jami'a ka canza wani.
Ai ka san kowane shekara idan an gama karatu na wannan shekara akwai academic status da ake fitarwa, in an fitar za a nuna mutum ga course ɗin da ka ci, ga course ɗin da ka faɗi, ga kuma yanayin kokarin mutum. Ana ba mutum wani ai, ana gaya musu ba wai koran mutum ake daga makaranta gaba
kai tsaye ba,
in an ce kana probation kana iya barin wannan program ɗin ka koma wani program. Alal misali mutum ne ya zo ya ce shi likita ke yake so ya zama, ya je ya fara karanta medicine abin tafi karfi da sai koma wani bachelor's program ko ci gaba da karatu. Ba koran mutum ake.
Na gani.
To in ka ga har an kori mutum daga makaranta, ya nuna sakaci ne da yawa, abu ya fi ƙarfinsa, kuma akwai guidance and counseling.
Yawwa, dama abin da zan magana in ce kuna guidance and counseling kuna yi sosai.
Kowane jami'a tana da guidance and counseling unit ɗinsa, wanda kuma ba a Faculty of Education ba tana nan a Student Affairs Division wurin da ɗaliban su ke.
Wannan abin da ake yi misali na sallamar su ɗin, matasa suna kallon cewa ai ana amfani da wannan dama malamai kenan sun faɗi wannan a cikin forum da muka yi da su, cewa sai kaga ɗalibi ya kula yarinya kila budurwar malami ce, in ya sa masa ido to bai sai tsallake wannan kwasa-kwasan ba. Kuna samun wannan labarin?
A kashin gaskiya wannan assumption ne, in kuma har aka samu irin wannan akwai matakan da ake ɗauka na hukunta mutane, amma galibi assumption ne ake yi, ba wai abin yana faruwa ne karara ba, akwai mai yiwuwar faruwar haka ne.
Na gane.
Amma in haka ɗin ya faru akwai matakan da ake ɗauka. Idan ɗalibi ya faɗi jarabawa, iya da daman ya rubuta appeal ya ce shi yana so a yi mishi rimakin, ya ci wannan jarabawa ɗin kuma ya kasance ya aka ce mara ya faɗi an ba shi sakamakon faɗuwa.
Wato a sake duba.
Akwai daman da za a sake duba wannan.
Eh, yana da ja kenan. A maimakon kora misali mu isa ba za ku tunanin cewa to maimakon ka kasa din maimakon mu baka takardar mun kore ka to kai ka kasa wannan course an kore ka maimakon ka tafi ka je kila muka ce mun kore ka ka je kila ka shiga aikin ta'addanci ko abin da bai kamata ba koma wancan course din nan muka gane cewa zaka iya yi kuna dan wannan tunanin
eh to kaga tun daga farko ana ba mu dalibi wannan dama din
eh wai irin kuma da shi kaman dole tunda kaga in kuka rubuta takardar kora dole ya tafi
kaman alal misali kaman alal misali sai aka ce program kaza ka kasa ba koran ka zai a jami'a ba kana iya canjawa ka je ka fara wani program to amma idan kuma har ka je ka fara wani program ka kasa to babu wani abu da zai ka dan saboda inda tsarin yake kenan an baka dama in ka duba akwai adadin daliban da ake bukata a kowane jami'a
oh
mutum ya zauna a makaranta ba karatu yake ba menene amfani da addishi dinga yayin
sakaya yana kashe kuɗi
akan cewa yana karatu kuma yana kariya gwamnati na kashe
to idan na fahimce ka wannan maganar da kai ta cewa misali yanzu aka ce an kore ni dan ga takarda an bani na cewa eh ka kasa wannan course mun sallame ka ina da damar wannan takardar maimakon in ce na tafi kenan in ce to na zo in canza zan iya canzawa ba tare da nayi jam ba
ka tana yin tunda ba ta tare da karatu ba za a baka sabon course ka fara kuma idan an kore ka nan wanda suka dauki nauyin karatun ka ana gaya musu iyayenka ko su ma ana sanar da su ana ba mutum dama ba wai koran mutum ko ake intelligence society ake a mutum ya zama a mai da shi abinda bazai ce maka wa kansa ba haka sai dai idan mutum anyi an kasa to bayan da aka iya dole ne da
to da fatan ku kuma shugabannin irin su kai a ce vice chancellor ne a irin a ce correcto ne da sauransu da fatan kuma za ku sa ido sosai wajen in an kore dalibin to a tabbatar an masa adalci
insha Allah ana kokarin yin haka
to Safiratu da masu sauraro eh bayan mun tattauna da shi professor sai kuma na tsallaka zuwa jami'o'i ko kuma hukumar jami'o'in Najeriya wato University Commission kenan dan jin yadda yaya ko suna sanar da wannan abu ku biyo ni ku ji assalamu alaikum
Wa alaikum
salam. To dawa muke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Ibrahim Usman ya kace sunana. Da aka hulɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'in Najeriya da ke Abuja.
To muna godiya sosai da ka samu amsa gayyatar mu.
Ni ma na gode.
Yawa to akwai maganar da muke yi yau muka dauko ta maganar dalibai da matan a makoni biyu da suka wuce mun yi kokarin samun ka amma mun san yanayin yanda ayyuka suke tafiya to tunda yau mun samu muka ce to zamu tambaye ka. Yawanci a jami'o'in Najeriya ko universities wato polytechnic haka da universities da sauransu zaka ga akwai wani tsari na probation in yaro ya shiga ko kuma ya kasa haura wani matakin maki a jarrabawarsa ko a yanayin karatunsa zai zauna jarrabawa sau biyu uku mafi yawanci sai kaga ko da ya je shekara ta uku ta hudu sai ya ja in bai iya cin wa'annan takardu ba a kore shi shin jami'a ko kuma in ce hukumar jami'o'in Najeriya wurin ku kenan yana da masaniya akan wannan tsari
kwarai da gaske muna da masaniya shi wannan tsari da ake cewa probation wato kaman jan kunne ne ake wa yaro da yake karatu wani aga cewa yana da rauni a wannan karatu da yake to sai a ja mashi a bashi jan kunne na cewa kana fa da matsala a wannan karatun da kake yi to amma dalibai da dama abin da suka gane wa lokacin da aka ja maka kunne aka baka provision abin da ake nufi shine wannan karatu ana ganin kaman zai fi karfin ka kai ka canjawa ka koma wani karatu wanda ake ganin kana da dan karfi akai ba ka tsaya kuma har sai kuma ta tabbata cewa ya fi karfin naka in an tabbatar ya fi karfin ka ne ake cewa ake sanar da dalibi saboda haka mun sani kuma wannan tsari ne da an dade ana yi tsari da yake sa yaro da ke karatu a kan turba na cewa akwai matsala da wahala ka iya gama wannan karatu lafiya saboda haka wannan kwanza ka dauka mun lura da cewa kaman yayi maka tsauri to amma an jama kunne ne in ka ga zaka dage ka ci gaba ka tsara shekara guda kai kokari abubuwan da ka baro baya ka gyara ko kuma na wannan ajin ma ka ci to shikenan in ka gama zaka iya ba sai ka duba cikin abin da kake yi wanne yafi sauki sai ka nemi izini ka ce to tunda an jama kunne ni ina so canza karatu zo abu kaza to amma da dama dalibai za a musu wajen kunna amma sai su kace su zaman su a wannan karatu da suke yi to kuma in ta kasance cewa an tabbatar cewa ba za su iya fita da kwalin digiri ba dole ne a sallame su
yawa to yawanci zaka ga cewa jan kunne abu ne mai kyau ba ma makawa wannan kan amma yawanci mutane suna kukan cewa ku kanku wanda kuke kula da jami'o'i ko kuma su malaman da suke cikin jami'o'i yara sun yi complain da muka yi forum da su cewa ai ba ma a zauna ai mentoring din su misali a fito karar a ce musu to kai wannan fa gargadi aka baka ba wai sai ka rike wannan course din ba kaman ba su gane ba
in kana da hankali sai ka dinga tuka daga koma ka je ka samu hukuma ka ce to ni an bani wannan takarda me take nufi amma duk wanda yake karatu jami'a ya kamata ya san me wannan kalma take nufi ta provision kar nufin ta shine kana da matsala a karatu da kake yi kana da rauni muna baka shawara muna ganin da wahala in ba wannan abu ya faru ko ba canza kai ka dage ba da wahala ka iya haurewa a wannan kwarsa da kake yi
ana yaki yanzu da maganar cin hanci da rashawa ana yaki da maganar ta'addanci to abin da yafi ba mutane tsoro shine wa'annan dalibai da suke gama karatu ko kuma sun kai mataki na uku ko na karshe sai ya zama cewa saboda wani kila kwas guda ɗaya ko biyu da yasa ya kasa tsallakewa an kore shi anya ta'addanci ba zai iya shiga zuciyarsa ban aka masa tayinsa musamman gashi ana ta kokarin a dakila abu
to sai dan dama sai dan ta'addan ne amma na so ka sani cewa ita jami'a abin da ya fita mun ta shine martabar girmin da take zama jami'a ba yar sanda bace jami'a ba soja bace kuma ita jami'a guri ne a bani digiri ne martaba abin da dame take nan kare wannan martabar digirin da kuma wannan takardar da take bayarwa
duk waɗannan abubuwa da suke faruwa akwai kasashen turawa ko kuma irin nan da suka ci gaba misali zaka ga cewa akwai tsarin university wanda kuma kurin su muke kwaikwaya amma ba mu ji suna kora haka ba domin zamu ji suna cewa suna da wani irin sama classes da suke yi saboda irin waɗannan ɗaliban masu matsalar ko kwakwalwar su ba ta ja ko ba sa fahimta sai a ce to ku zo lokacin sama ga yanda zamu yi fukunci wannan course din ba kwa irin wannan tunanin ku
ai ka ce tsari akwai tsarin da ka faɗa turai ai kalar ne ko akwai tsari na wasu kasashen turai da suke irin namu sannan akwai tsari ne na wanda suke koyar na America da suke irin wannan ba laifi ba ne shi din kowanne tsari ne mai kyau kawai illa ya ta wasu jami'i da kama a ƙasar nan sanar da kukanci su ma su fara irin wannan tsari amma in lokaci ya yi ko mu ga ya dace a bashi za a bashi amma a halin tsarin da ake yi kenan
to wai shin Usman me yasa idan kida ya canza rawa ba za ta canza ba
to in ma dai rawar ta ki canzawa Safinatu da masu sauraro to ai kuwa zakai ta break dance turawa kana ta kakkarewa a rawar amma kuma ana maka dariya tabbas
anya wannan lamarin na tsarin korar ɗaliban jami'o'in Najeriya da suka shiga gargada ko kuma provision a turance ba zai iya karawa barna dawaki ba wajen haifar da baragurbin matasan da ake bugewa gwiwa a kokarin su na zama kamilallin mutane
musamman ma a wannan lokaci Safinatu da ake fama da yaki da ta'addanci da ke addaba kasashen mu bari to mu je ga Professor Yusuf Alhassan daga Jami'ar Missouri a nan Amurka dan jin shin ya ji da cewa a can ana haka a nan irin kasashen ya gaya mana wancan lokacin ba haka shin menene abin yi yanzu abinda Bature yake cewa recommendations wata irin shawara zaka ba mu Professor Yusuf Alhassan barka da warhaka
barkan ku da rana
barka da shigowa
yawwa madalla to ka je ji su Professor ta kurorinka
hira da kuke yi da shugabannin makarantun university daban-daban da nan Abuja da sauransu to a gaskiya wato gaskiya ni a ra'ayina da gaskiya ta kai bango ya kamata wato a yi wa ilimin Najeriya garan bawa
to ta yaya
saboda duk waɗannan koke-koke da kuka faɗa sai inda sun yi kwana hagu sun yi kwana dama duk tambayoyin da ka yi game da wannan ɗalibai wanda ake cewa suna da jadada ko kuma masu foundation da sauransu kamar yadda kuka kira a cikin hirar da kai da waɗannan shugabannin jami'o'i ko ma'aikatan jami'o'i na Najeriya kuma kamar yadda ka faɗa gaskiya a nan mu Amurka ba mu da wannan rikicin
shi ne kuma duk karatu ne kuma daga nan irin kasashen ake kwaikwaya
to kaga wannan ya nuna maka cewa idan ma suna kwaikwayon misalin ilimi irin na America to ba sa kwaikwayon sa daidai
in na Ingila ne fa ni ban ja Ingila ba
kai ko Ingila ma zan ci ai sun ci gaba a gaskiya idan ka duba turawan Ingila ba sa bari ɗaliban su shiga cikin wannan masifa karara haka in ma wato ba zan ce babu yitikin ba su ci ilimi ɗaya ba ne nasu
akwai nasu tsarin
an dai sa akwai bambanci amma su kansu kamar yadda ne nazari ake yaro gaba daya sun ce wato su kan filmin wasu na karatu gaba da secondary ya ci gaba to yadda gaskiya da mu muke a Najeriya da sauran kasashen Afirka kuma yadda nace gaskiya ilimin Najeriya yana neman garan bawul ba dan komai ba wannan yana daya daga ciki ni a yadda kuka hira ba yadda za a ce ana bin dalibi bashin karatu Hajiya Safina to biki ci wannan karatu ba saboda haka ki ci gaba ki tafi aji na gaba nan gaba zaki kaza kai ma haka Malam Usman haka da sauran babu irin wannan
ba yi kariyo ba ba
duk wani dalibi ko daliba ta san darajar karatun nan da yake ko take yi saboda haka da wuya kuma idan ma mutum ya fadi wani kwas kamar yadda kai bayani muna da karatun sama ana yin sama a Najeriya amma a gaskiya ba irin yadda muke a nan ba
kamar wani kaka ta karatu din nan an yi hutu
yawwa karatun sama wato akwai abubuwa guda uku
yawwa
kamar makaimanci da yake na farko
ba musu ko za su gane hakan
yawwa kamar a Najeriya makarantar yawanci irin waɗannan ɗaliban da suka aka ba su bashin karatu aka ba su damar su tsallake wannan aji na ɗaya suka tafi na biyu ko na gaba za ka ga cewa idan sun yi wannan karatun sama zai taimaka musu da cin wannan karatu saboda haka idan an zo sabuwar shekara sai ka ga cewa wato ba su da wannan bashi gaskiya nayi amfani da wannan lokacin da na aka yi karatun sama a Kaduna a Kano State Polytechnic
lokacin da ka rike
akwai wannan ne ya ce musu ɗalibai da yawa irin waɗannan wanda suke da wannan
harama asarar
yawa wanda ko ɗan HND1 ko HND2 ko shin dai duka haka kuma wanda yake ka gane to wanda yake da bashi ma kenan idan baka da bashi kana son kai ka so kai ka ci gaba ka rage wa kanka sanwar lokaci so dan karatun sama anan ba dole bane tsari ne wanda in kana so kai ka rage wa kanka
sanwar ka rage lodi
a lokaci saboda haka zaka iya yi ko zaki iya yi sai wai ka jira lalle a'a sai wannan lokaci ma a'a sai kai wanda yake da wannan gargada da kuke magana ko kuma wanda yake ana bin sa bashi ko wani abin ta bashi
eh ba wannan eh to yanzu misali farfesa a ƙarshe abinda nake son mu ji daga wurinka wayannan abu na tsarin karatun sama duk mun ji shi kuma na tabbatar masu saurari sun fahimci ne ake nufi da wannan dan a cike gibi ne shin su kuma dalibai yanzu ta bangaren su kar mu duka mu bar mu da kijaki ba mu da ki taiki ko mu bar jaki shin su daliban wata rawa su kansu zasu tattakawa kansu saboda wani lokaci kuma ka san dalibi ko kuma in ce matashi in fa aka saka masa linzami wani lokaci Allah baya jin linzamin nan sai ya kai rami yake tunawa
kwarai
to amma a gaskiya in ce ta tsawo malam Bauchi sai ke tana biso isa ce a irin su Najeriya da sauran African kasashen Afirka ake samun wannan don me isa ba mu samun irin wannan anan ba mu da wannan cikin idan abu ta abin da ka faɗa ne so saboda haka kaga zaka koma da cewa gaskiya ilimin nan yana da wani yana shine ma mai gargada
yanzu farfesa yawo ya hakuri ya hakuri farfesa yanzu misali a matsayinka na farfesa a ce kai malami na ne yanzu a jami'a kana koyar da ni misali mu ce kila lissafi sai aka yi jarabawa ɗaya na kasa cin kwasinka aka yi ta biyu na kasa cin kwasinka aka yi na uku na kasa fahimtar wannan kwas din naka in ci cikin ni da kai waye da kiki ne
a gaskiya wato ba zan ce wato kai ne laifinka bane akwai dai a gaskiya zan iya cewa akwai ɗalibi da kamar kamar yadda ka sa kanka a wannan matsayi akwai ɗalibi da nake na koyar da shi a Kansas Community College duk lokacin da na ba da aiki zan ga ya gama duk lokacin da ya yi kaza zan ga na ce kaza zai ɗaga hannun sauransu
ya cinye
ya cinye to ina wani sai nace masa kai me ya faru
kai matsalar wanda bai ci
me kai ka kuma kai na ga kana abin nan
kake ci
sai ce ni malam ne nace na'am ce kai ne malami na hudu wanda nake you know nake yin wannan course a
wurin shi to
sai nace masa to menene rikicinka sai ce ka san ni dalibi ne na engineering kuma a ila yau lissafin nan you know wannan algebra da kake koyar mana
yawa
gaskiya shine tushen abin da zan yi
wato dai a takaice ba lokaci yana ta maimaitawa shi isa yake fahimta
eh amma wannan ne guda ne ba wai abu ne wanda ke ruwan dare ga ba
dai ne to mun gode farfesa ailu
mun gode kwarai
ba mun dai samu sakon da muke son mu je yanzu a madadin
safinata so dangi
Julie Lazarus Gresham ita ce wacce ta hada mana sautin shirin ta bada umarni sai injiniyan mu ne da yasa da mu da ku wato Peter Hawley sai Ibrahim Jermaid ya hada mu da ku a Facebook live ni Usman Ahmad Kabara amma da Maryam yau ta danji dadi ba sai Allah ya taimaka wani sabon shirin na yau da gobe shirin mata
Yo, the boy, the shirin, the D.O.A.